al'amari da ya shafi aure tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da matarsa Khadija radiyallahu anha. Bayan an daura aure tsakanin annabi da Khadija, sai babban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi khutuba wacce take takaitacciyar khutuba. Wannan khutuba ta babban annabi Abu Talib mun dauko bayani kanta lokaci ya cimmana a wancan majalisi da ya gabata. Ba mu kammala karanto khutubar da Abu Talib ya yi ba, lokaci ya yi hadinsa. Khutubar da Abu Talib ya yi mun fara bayani kanta. Bayan an daura aure tsakanin ma'aiki da Khadija, ya ce alhamdulillahi alladhi ja'alana min dhurriyyati Ibrahim wa zar'a wa zar'i Isma'il wa dhi'i ma'at wa unsur mudar wa ja'alana hadanata baytihi wa suwasa haram. Gabar farko ta khutubar mun yi bayani kan cewa alhamdulillahi alladhi ja'alana min dhurriyyati Ibrahim, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mu daga zurriyar annabi Ibrahim. Wannan mun yi bayani kansa. Wa zar'i Isma'il, sa'annan kuma wanda suka fito ta bangaren annabi Isma'il. In an ce az-zar'u shine shuka, to su sun fito ta bangaren annabi Isma'ila alayhi salam. Wa dhi'i ma'at, sa'annan kuma har ila yau su sun fito daga tsatson ma'at, shine dhi'i ma'at, tsatson ma'at. Ma'at din nan in ba a mance ba, mun bayyana cewa shine kakan annabi na nawa, na 19. Kaga daga sani yake yi wa ƙasa can ƙololuwa zuriyar annabi Ibrahim, ya yi ƙasa Isma'il, ya ƙara yi wa ƙasa Ma'at kakan annabi na 19. Wa unsuri mudar, kuma ya sanya su daga asalin mudar, mudar kakan annabi na nawa muka ce
na 14, yawa 17, 17 ba har mun lissafo su ba. Ina ga anan gaban muka tsaya ko, yace wa ja'alana hadanata baitihi, sannan har ila yau, wato godiya yake wa Allah bisa tarin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya musu. Daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu, ya sanya su suka zamanto hadanata baitihi, ma'ana masu kula da ɗakin, masu ba da kariya wa ɗakinsa. Quraisha su suke kula da ɗakin Allah, su suke ba da kariya wa ɗakin Allah, su suke hidima wa ɗakin Allah, shine hadanata, masu kula da ɗakin Allah su yi hidima wa ɗakin Allah. To su dama kamar yadda muka yi bayani a baya, suna ɗaukan hidima wa ɗakin Allah abun alfahari, suna ganin wannan ɗaukaka ce Allah maɗaukakin sarki ya musu. To shine shi ma babban annabi a wannan gabar yake isharawa waliyan Khadija cewa fa Khadija ta yi babban kamu, ta yi babbar nasara na auren annabi sallallahu alaihi wasallam da ta yi, saboda baiwa waki da Allah ya yi musu a dunkule da shi annabi a kefe. Ya ce wa suwasa haramihi, sannan kuma ya sanya muka zamanto masu jagorantar haraminsa. Quraisha su suke jagorantar Makka tun lokacin Al-Qusayyu kakan annabi na hudu. Tun daga nan jagorancin garin Makka da ɗakin Ka'aba ya shiga hannun Qurayshawa. To shine a nan gurin babban annabi Abu Talib ke godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan gagarumar ni'ima da ya musu, na sanya su da ya yi su zamanto masu jagorantar haraminsa. Ya ce wa ja'alahu lana baitan mahjujan wa haraman aminan, sannan kuma har ila yau ya sanya ɗakin nasa ya zamanto ɗaki da ake zuwa a yi aikin hajji. Baitan mahjujan, ɗakin da ake zuwa a yi aikin hajji. Kaga wannan bayanin fa da Abu Talib yake lokacin ba a fara wahayi wa annabi ba, amma idan ka duba waɗansu daga cikin bayanansu sai ka ga suna nan cikin nusus inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kaga anan gurin yana jinjina wa Allah da ya ba su jagorancin dakin Ka'aba kuma ya sanya dakin Ka'aban ya zama guri da ake zuwa ai aikin haji ka kenan tun gabanin zuwan musulunci suna aikin haji jikin dakin Ka'aba kuma Allah ya bayyana mana cikin ayar nan da muka ambata cewa ya sanya dakin Ka'aba ya zamanto guri da mutane za su je su yi aikin haji ga wanda Allah ya yassare masa ya hore masa sannan kuma ya sanya haramin Makka gaba daya ya zamanto harami to anan gurin ya ce waja'alahu lana baitan mahjujan ya sanya wannan dakin nasa gare mu ya zamanto daki da ake zuwa ai aikin haji wa haraman aminan sannan ya sanya garin Makka ya zamanto harami harami wanda yake amintacce wato guri wanda yake amintaccen guri wanda ba mutun kawai ba duk wani abu da ka sani Allah ya hukunta ya zama amintacce Allah ya ce faman dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga haramin Makka ya zama amintacce to amincin bai tsaya a iyakan mutane ba har tsuntsaye har dabbobi kisa aka hana a yi farauta a cikin haramin Makka yanzu dabba in ta shiga Makka ta aminta an hana ka kaje ka harbe ta kana ganin dabba a matsayinka na maharbi to ba za ka harbe ta ba indai cikin Makka ne ta tsira za ka iya harbin ta amma in ta fita waje kenan duk abin da ya shiga garin Makka ba mutun kawai ba har dabbobi har tsuntsaye yanzu ai yara sukan iya harbin kurciya ko su harbi hasbiya amma in a cikin Makka ne an haramta kana ganin kurciya haka zaka ganta nan gani nan bura kana ganin hasbiya haka zaka barta in ma mafarauci ne mai farautan dabba ya ga dabbar da yake so ya farauta haramun ne ya farauce ta cikin garin Makka saboda ta zama amintacciya kai bai tsaya amincin bai tsaya iya abu mai rai ba har mara rai annabi ya hana a cire tsiron da ya fito daga cikin garin Makka shi ma ya amintacce ne bishiyar da ta fito ta yi ganye annabi ya hana a sare ta cikin garin Makka ita ma amintacciya ce hakenan duk wani abu da ke cikin garin Makka da mai rai da mara rai amintacce ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi ya bayyana cikin hadisai daban-daban akwai hadisi da Bukhari da Muslim suka fitar da shi cikin sahihansu wanda aka samu daga Abu Shuraih annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas makka da ka gani Allah madaukakin sarki shine ya sanya ta ta zama harami shine ya sanya ta ta zama harami me ma'anan harami ta zama guri mai alfarma ta zama guri mai albarka ta zama guri mai hurumi shine inna makkata harramaha Allah Allah madaukakin sarki shi ya sanya Makka ta zama harami guri mai alfarma guri mai aminci guri mai albarka guri mai hurumi wanda duk wanda ya shiga gurin ya zama amintacce annabi ya ce inna ibrahima harrama makkata wa inni harramtu almadinata ka kenan da Makka da Madina duka harami ne amintattun gurare ne yace annabi ibrahim ya sanya Makka ta zama harami aina annabi ibrahim ya sanya Makka ta zama harami lokacin da ya ajiye iyalansa inda Makka take inda dakin Ka'aba da Safa da Marwa suke a yaro ki Allah yace rabbi ja'al hadha baladan aminan yace ya ubangiji ka sanya wannan gari na Makka ya zama gari wanda yake amintaccen gari kaga kenan annabi ibrahim ya sanya Makka ta zama harami ta zama amintacciyar amin ya zama amintaccen gari rabbi ja'al hadhal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam a wata ayar rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara ya roki Allah madaukakin sarki ya sanya garin Makka ya zama harami ya zama amintacce sannan ya azurta mutanen garin da kayan marmari warzuq ahlahu min ath-thamarati amma wanda suka yi imani Allah ka azurta mutan garin Makka da kayan marmari amma wanda suka yi imani da cikin su Allah ce har ma kafira indai suna zaune a Makka to Allah zai azurta su warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi ya kebe wadanda Allah zai azurta a cikin Makka da kayan marmari da kayan lambu wanda suka yi imani da Allah Allah ya ce wa man kafara har ma wanda suka kafirta indai suna Makka duk Allah zai azurta su to shine annabi ya ce inna ibrahima harrama makkata wa inni harramtul madina yace annabi ibrahim ya sanya garin makka ya zama harami ni kuma na sanya garin madina ya zama harami kenan da makka da madina duka harami ne abinda aka hana ayi a makka an hana ayi cikin garin madina kaga yana da ba ma yana da kyau ba wajibi ne duk wanda zai je umra ko zai je aikin haji ya karanta ladubban zama a garin Madina da zama garin Makka kar ya tafi ibada je ya yau da kallai fiyata saboda garuruwa ne ba kaman garin da kake ba ba lagalagan garuruwa bane garuruwa ne na musamman Allah ya daukake su annabawa sun musu addu'o'i Allah ya sanya aminci da albarka da alkhairi cikin waɗannan garuruwa guda biyar da a duniya ba garin da Allah ya daukaka ya girmama ya amintar kamar wannan garuruwa guda biyu garin Makka da Madina lokacin da zan je Madina zan je interview na neman gurbin karatu nayi gasa na karatun alqur'ani a mataki na jiha na wahala na jikkata to da nazo tafiya jirgi sai bai tashi da wuri ba a Kano sai zazzabi mai tsanani ya rufe cikin azumin ramadana har azumi ma na gagare abin da zai ba ku mamaki kaina in nayi zo ruku'un sallah kamar zai faɗo haka in nazo sujjada haka na rayu a Kano ina ga nayi kwana ya kai biyar ko sati ina ta jira kwatsam rana wata rana da dare aka ce jirgin mu zai tashi muka je muka hau kaina na sara na dau ranan ma ko azumi ban iya nayi ba mun iso Jidda da Asuba mun tashi tsakar dare mun sauka Jidda da Asuba muka hau mota kaina na dau wallahi ina zuwa Madina yanda ka san an yi ruwa an dauki sai na nemi ciyan kai na rasa kuma ba magani na sha ba a Kano kuma nayi allura na sha magunguna amma kamar kogezo wallahi ina sauka garin Madina sai na nemi ciyan kai na rasa kuma har na dawo ban sake ciyan kai har na dawo nayi kwanaki a Madina na wuce Makka an na dawo Najeriya wallahi ban sake ciyan kai wallahi wannan na gani ni da kaina kuma abin da zai ba ku mamaki shekara 10 na yi a Madina ban taba yin zazzabi ba zazzabi in yi zazzabi a Madina ban taba ba wallahi shekara 10 to shi yasa su yan can idan suka ga alhaji ya je ko mai umra ya je yana zazzabi tsoronsa suke saboda ba su san cutar ba yanda muke tsoron cutar kanjamau to haka suke tsoron zazzabi mu kuma normal mun saba da ita mun santa har asibitin su aka ware musu wajen gari masu zazzabi ba a kwantar da su a asibitin cikin gari tsoronsa suke sai a kai su asibitin Miqati can Miqatin mutan Madina wanda ake ce masa Dhul Hunayfa in aka fahimci zazzabi kake da shi to yanzu za a kwashe ka a yi can da kai kuma da yake cuta ce da basu santa ba likitocin su ma ba su iya gane ta iyali na tana dauke da juna biyu ta zo Najeriya ta yi wata ya kai hudu to ashe ta tafi da malaria ta tafi da malaria ta koma Madina to kuma mun san yadda zazzabi yake wahal da mai juna biyu to idan abin ya taso mata ruwa sai mu tafi asibiti suna da asibitin maternity, asibitin haihuwa da yara, ana kiransa mustashfal wulada cikin Madina. Idan muka je sai su daura mata drip, su ba ta ƴan magunguna, sai abu ya lafa, sai a dawo gida. Bayan nan da wuni daya ko kwana daya sai abu ya sake tasowa, to sun kasa gane wani cuta ne, ashe malaria ne. Su ba su santa ba, akai ta gwaje-gwaje amma ba sa gane ba. Mun je asibitin na yafi so mu je mu dawo, mu je sai a daura mata drip, a mata ƴan allurai, a bata magunguna, in ta dawo cikin hayyacinta sai mu dawo gida. Bayan nan da wuni ɗaya ko kwana ɗaya sai abu ya sake tashi. Mun yi wannan ya kai so hudu ko sama da haka. To sai aka yi sa'a, wata daga cikin likitocinsu ƴar Sudan, mun ka na kawo iyalin nawa, an kwantar da ita ruwa-ruwa kamar ba za ta kai ba, sun ɗaura mata drip. To sai aka yi canjin aiki. Ita likitar ƴar Sudan da ta zo sai ta duba gwaje-gwaje da aka yi, sai ta shigo ɗakin da iyalin na take, sai ta ce ke ce mai malaria. Sai sauran likitocin suke mamaki, malaria kuma? Ta ce i, ba gashi nan ba kaza kaza kaza, duk ba su gani ba, ba su gane ba, sai suke mamaki. Sai ta ce gashi nan yanda results din ta nuna. To su anan sai suke mamaki, suka ce to ai ba su san malaria bane, da ba za su kwantar da ita anan ba, likitoci ne suke magana. To anan tunda ita ƴar Sudan ce, kaga Sudan ai duka Afirka ne, cututtukan mu duka an sassan su. To anan ta dora ta kan magani cikin ikon Allah, cuta tunda ta tafi shike. Da kuma tunda ba a gano cutar ba, kawai in ta zo sai su daura mata drip, su dan mata ƴan allurai, su dan bata magunguna, tana ta wahala. To ita kuma tunda ƴar Afirka ce, duk yanki ɗaya ne ta riga ta san cuta, kuma a lokacin anan ne take ta ai cutar mu ne mun santa. Inji ita likitan ƴar Sudan ta ce ai wannan cutar mu ce mun saba da ita mun santa. To anan ta yi mata treatment sosai, kuma tunda ta samu sauki shike, abu bai sake tashi. To kaga gari ne wanda yake gari, amintaccen gari, wanda duk wanda ya shige shi cikin ikon Allah ya samu kariya daga gurin Ubangiji, automatically kariya daga Allah ne direct kai tsaye. Kuma sai ka shiga garin zaka tabbatar da haka, zaka ji wani nishadin kama ya canja. Gashi dai ka bar dangi da iyalai, ko zamu je mu zauna wata tara babu iyaye, ba ƴan uwa, wani lokaci ma sai kai sati in ba dan uwanka, abokin karatunka baka ga bakin fata ba, amma hankalinka a kwance, babu kewa na gida. Allah ya dauke wa mutum, in ka shiga garin zaka gani. Allah kai ku. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bayyanawa cewa garin Makka da ka gani, Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanya garin ya zamanto harami, yace wa lam yuharrimha an-nas, ba mutane bane suka sanya garin ya zamanto harami. Sai ce fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman, bai halatta ga mutumin da yayi imani da Allah da ranan tashin alkiyama ba ya zubda jini cikin garin Makka, saboda gari ne wanda yake amintaccen gari. Yace wala ya'dhu biha shajara, kuma bai halatta ga wanda yayi imani da Allah da ranan tashin alkiyama ba ya cire bishiya, ya tumbuke bishiya daga garin Makka. Kaga ita ma amintacciya ce. Lokacin da Annabi ya je fathu Makka shekara ta 8 bayan hijira, hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, Abu Hurairah yake bada labari. Mun san fathu Makka da Annabi yayi, ai ya je ne ya yaki Qurayshawa cikin Makka. To garin Makka kuma yanda su Larabawa suka tafi a kai shine ba a yaki cikin garin Makka, ba a zubda jini cikin garin Makka. Shi yasa mutum yana ganin makashin mahaifinsa a Makka ba zai ce masa ci kanka ba, amma zai tafa kwansa, yana fita sai ya dau kwansa, haka suke yi. Kuma in yaki ya kama cikin garin Makka ba za su yi ba, sai su hakura har sai sun fita wajen Makka, saboda duk wanda ya zubda jini cikin garin Makka mutumin banza suke kallonsa. Haka zalika duk waɗanda suka yi yaƙi cikin Makka suna ganin su a shararu mutanen banza, saboda haka mutumin kirki wanda ya san ya kamata ba zai zubda jini a Makka. to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga garin makka tun da gari ne dake karkashin jagorancin mushrikai shi kuma ya shiga ya fatu makka ya bude makka ya kwace ta ya yanta ta daga hannun mushrikai to ga dole zai yaki to wannan yakin da annabi yayi na fatu makka na yakan waɗanda suka yi fito na fito dan ma ya nuna maka cewar annabi yakin ba dan ya zama dole bada ba zai yi ba sai ya ce duk wanda ya yadda makamin sa kar a taba shi koda bai shiga musulunci ba duk wanda ya ja kofar gidansa ya rufe ya shiga kar a taba shi koda bai shiga musulunci ba ka kenan annabi yakin ya kama shi dole ne ba dan haka ba shi ma ba zai yakin a cikin makka ba yace kai ba haka ba ma duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya tsira kar a taba shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa za a taba wanda ya fito da makami a hannunsa wannan shi za a taba to da annabi ya yaki irin masu taurin kai a cikin makka wanda su ba su musulunta ba ba su yadda makaman su ba ba su koma gida sun jira kansu ba suna rike da makamai irin su annabi ya yaka to wasu daga cikin kabilu na larabawa da suka ga haka kamar yanzu an bude kofa ko an ba su kofa kuma tunda annabi yanzu ya galaba kan mutan makka ya kwace makka daga hannun mutan makka kowa yanzu yana ganin kwarjinin annabi yana tsoron annabi to yanzu annabi ya zama abun koyi annabi ya zama abun koyi to sai aka samu wata kabila kabilar Khuza'a sai ta je ta samu wani mutum cikin makka sai ta kashe shi ta samu wani mutum a cikin makka sai ta kashe shi me yasa ta kashe shi me yasa kabilar Khuza'a ta kashe shi shi wannan mutumin ya kashe dan kabilar Khuza'a yanzu ku za a bari ta daukan sa me yasa ta daukar kansa ai ta ga annabi ma ya zubda jini tunda annabi ya zubda jini to ai yanzu kofar da take rufe na hana zubda jini cikin garin makka ta bugu saboda haka yanzu kowa ya ci karan sa ba babbaka sai aka je aka ba annabi labari cewa fa ga can kabilar Khuza'a ta zubda jinin wani saboda ya kashe dan kabilarta shi kuma dan kabilar ta tafi ba a cikin makkan ya kashe shi ba to amma yanzu gashi ya shigo cikin makka kuma tunda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaki a makka suna ga kamar kofa ta bugu sai suka bi wancan da ya kashe dan kabilar su su ma sai suka kashe shi da aka zo aka ba annabi labari sai ransa ya baci sai ya hau kan dutse ya ta aka tattaro masa mutane sai yayi kuduba kuduba mai zafi yace ya ku mutane innallaha habasa an makkatal fila yace ku sani garin makka fa yana nan da hurumin sa da daukakar sa da darajar sa da kimar sa a gurin Allah shi yasa lokacin da giwaye suka zo da zimmar rushe dakin Ka'aba Allah bai ba su iko yace innallaha habasa an makkatal fila Allah ya kange giwaye daga garin makka ba su ma samu damar shigowa garin makka balle su zo su rusa dakin Ka'aba yace wa sallata alaihim rasulullahi wal mu'minin sanna abu nabiyu Allah sai ya sallata manzansa manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da shi da mu'minai Allah ya ba su buwaya da iko akan mutan makka yace wannan buwaya da iko da Allah ya ba wa manzansa shi da mu'minai kar mutane su rudu da shi su dauka cewar darajar da makka take da shi hurumin da makka ke da shi ya fadi ba haka bane yace ala ku saura wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di yace ku saura makka bata halatta azubda jini cikin ta ba gabani na tunda Allah ya kirkiri wannan gari na makka bai halatta azubda jini cikin ta ba ga wani mutum gabani na bai halatta gare shi ba ba a daga masa kafa ba cikin mutanen da suka gabace ni ba wanda Allah ya daga masa kafa ya zubda jini a cikin garin makka sannan yace walam tahilla li ahadin ba'di sannan kuma hatta shin kiyama babu wani mahalukin da zubda jini yake halal a gare shi cikin garin makka ka kenan annabi shine kadai ya samu wannan gabanin sa Allah bai halatta ma kowa ba cikin bayin sa cikin halittunsa Allah bai halatta wa kowa ba ya zubda jini a garin makka sannan bayan annabi nan ma Allah bai halatta wa kowa ya zubda jini a garin makka ba har tashin kiyama yace ala ku saura wa innaha halat li sa'atan min nahar, nima da kuka ga ya an halatta mu in zubda jini a Makka wuni sa'a ɗaya ne cikin wuni, daga nan nima bata halatta gare ni in zubda jini a Makka. Kenan annabi yana mai da martani wa kuza'a, wannan jini da kuka zubda fa ba a ba ku dama ba, kun aikata babban kuskure saboda a baya ba wanda aka halatta masa zubda jini a garin Makka, saboda me gari ne mai hurumi mai alfarma gurin Allah subhanahu wataala, sannan a baya na ma ba wanda Allah ya halatta masa har kiyama ta tsaya. Ni din ma da kuka ga na zubda jinin sa'a ɗaya ne katal aka halatta mu zubda jinin mushrikai wanda suka yi taurin kai suka kisu musulunta kuma suka rike makami, daga nan ni ma bata halatta gare ni ba. Kaga kenan wanda yake nuna alfarman wannan ɗaki da girmansa da matsayinsa da kuma garin Makka gaba ɗaya gurin Allah subhanahu wata'ala. To shine a nan gurin babban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace wa haraman amina, suna godiya wa Allah da ya sanya su suka zamanto masu jagorantar harami wanda yake amintacce. Allah kuma shi ya sanya wannan gari na Makka ya zamanto amintacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas inna Allah harrama makkata yawma khalaqa as-samawati wal ard, yace ya ku mutane ku sani Allah ya sanya garin Makka ya zama harami tun ran da Allah ya halicci sammai da ƙasa. Kenan tun ma kafin garin Makka ya zama gari, Allah ya sanya gurin da za a kirkiri garin Makka ya zamanto amintacce. Hadisi ne da Imam Ahmad ya fidda shi cikin Musnad dinsa, cewa tun ran da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasa ya sanya garin Makka ya zamanto amintacce. To sai babban annabi ya ci gaba da cewa waja'alana hukaman nasi, sannan Allah madaukakin sarki ya sanya mu zama masu hukunci cikin mutane. Duk wani abu da ya ci tira ga Quraisha ake koma su ne suke raba gardama tsakanin mutane. To kaga wannan duka baiwawaki ne da Allah madaukakin sarki yayi wa Quraishawa, babban annabi ke fito da su. Yace thumma inna ibn akhi hadha Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajul illa rajaha bihi sharafan wa nablan wa fadlan wa aqla. To yanzu yana kebe annabi da ambato wajen alkairai da falala da Allah yayi wa annabi akan sauran mutane. Yace thumma inna ibn akhi, sannan kuma har ila yau dan uwana hadha wannan Muhammad ibn Abdullah, Muhammad dan Abdullah dan uwan Abu Talib, Abu Talib da mahaifin annabi Abdullah uwa ɗaya uba ɗaya suke shakikan juna ne. Yace sannan kuma dan uwana wannan Muhammad dan Abdullah la yuzanu bihi rajul illa rajaha bihi sharafan wa nablan wa fadlan wa aqla, ba a kwatanta shi da wani, ba a auna shi da wani, face yarin jayi wannan da aka kwatanta su da shi ko aka auna su da shi ta bangaren girma da daukaka da falala da zurfin hankali. Kenan babu wani mahaluki a duniya, inji Abu Talib, da za a yi kokarin kwatanta shi da annabi, face annabi ya zarme shi wajen daukaka, face annabi ya zarme shi wajen girma, face annabi ya zarme shi wajen falala, face annabi ya zarme shi wajen zurfin tunani, wajen zurfin hankali, inji Abu Talib. Kaga wannan shaida da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun shaida, kowa ya shaida, duka mutan Makka sun shaida wannan tun gabanin a aiko annabi, saboda annabi ya auri Khadija yana ɗan shekara nawa, 25 ko an aiko shi yana ɗan shekara nawa, 40, ka kenan gabanin a aiko annabi da shekaru 15, wannan zai tabbatar maka da gaskiyar annabtan annabi koda ku sun ƙaryata shi, saboda gabanin a aiko shi sun masa shaida cewar duk cikin mutane ba wanda za a kwatanta shi da annabi, face annabi ya zarme shi ta fuskan girma da daukaka da falala da zurfin hankali da zurfin tunani. Wannan kuma maganar da Abu Talib ya yi duk sun yarda kuma sun shaida, dan da akwai wanda yake da za zai mai da martani, amma da suka yi shiru kenan sun yarda annabi ya fi kowa waɗannan sufofi, wannan tun gabanin a aiko shi. Kaga alama ce daga cikin alamomi da suke nuna cewa tabbas shi manzon ne koda kuwa sun karyata shi. Yace wa in kana fil mali qul, duk da cewa in ka zo batun dukiya shi mai karancin dukiya ne, ba shi da dukiya, shi mai karancin dukiya ne, sai dai kasantuwar sa mai karancin dukiya ba shi ya rage masa darajarsa ba, ba shi ya rage masa martabarsa ba, ba shi ya rage masa matsayinsa ba, matsayinsa fa yana nan duk da ba shi da abun hannu. Yace fa innal mala dhillun za'il, yace wannan ba wani abu bane dan yana da karancin dukiya. Ita dukiya da ka gani wata inuwa ce mai gushewa, za ka ga mutum ya zama hamshakin mai kudi, rana ɗaya sai ka ga an nemi kudin an rasa, ya zama talaka, ya fi kowa talauci cikin anguwarsu. Wata kissa ce duk da dai ta shafi shaksiyar wani ake bani labari a wani gari, ba zan ambaci sunan garin ba. Mun hawo mota za mu taho Azare a wani gari. To cikin waɗanda muka hau mota tare da su, sai wani ya ba da kuɗin mota double bisa kuskure. Lokacin da ya iso tasha, shi da ɗan uwansa ne, ɗan uwan bai ƙara so ba, sai biya kuɗinsa da kuɗin ɗan uwansa. Ɗan uwan kuma da ya iso bai san ya biya masa ba, shi ma sai sake biya, kaga double. Aka hau mota ta fara tafiya, dan da muka zo mota aka zo, sai aka ana ta ba mutum ɗaya. Sai muka ce to musanya shi da wani mana, aka sa wani, muka kama hanya. Mun yi nisa, ina ga sun fara tattauna shi da abokin nasa, sai yake ce masa ai kwana biya maka kudin mota, yace ka biya mun, yace yi, yace ni ma kwana biya. To anan sai suka ankarar da direba. To direba sai ya kira tasha cewa wannan kudi da ake ta cewa ba mutum daya din, ashe akwai wanda ya biya double, saboda haka yanzu ya za a iya samu kudin sa. Sai suka ce turo account number, kudin yana gurin wa, aka ce na gurin wa ne, ce alhamdulillah kudinka ba zai wuce ba, amma da gurin wane ne wanda ya karbi kudin ka zai wahala ya dawo maka da shi. Yace amma tunda hannun wane ne kudinka, ko ciyan kai ba zai ba. Sai muka ce ha, me yasa? To shi nan zai ce, yace da yayi kudi na fitan hankali, yanzu mu kudin suka tafi, shi yasa duk kudin da ya shigo hannunsa sai ya kankame shi. Wai da yayi kudi na fitan hankali, to yanzu kuma zai zama talaka fito in ya je shi yake lodi a mota. To shi yasa in kudi ya shigo hannunsa da garaje, ko ba nasa bane, sai ya sama da fadi. To shi ne ya ce fa innal mala dhillun za'ilun, dukiya da ka gani wata inuwa ce wacce take gushewa. Wa amrun ha'ilun, sannan kuma wani al'amari ne mai canjawa. Yanzu kana cikin daula sai ka koma talauci, ko kana cikin talauci sai ka koma cikin daula. Saboda haka dan ya zama mai karancin dukiya, wannan ba abun zargi ba ne. Kuma hasali ma dama ita duniyar Allah bai dauke ta a bakin komai ba. Allah bai dauke ta a bakin kowa, dan da tana da muhimmanci, annabinsa zai fi kowa kudi a duniya. Dan da Allah ya dauki duniya da muhimmanci, annabi sai ya fi kowa kudi. To amma Allah bai dauke ta da muhimmanci ba, annabi yunwa za ta dame shi har ya dauki dutse ya daura a cikinsa saboda yunwa, gidansa kuma ba abun da za a ci. Ana kwanaki 60 a gidan annabi, ba a dora tukunya ba saboda ba abinci da za a dora. Aisha take ba da labari cewa suna ganin jinjirin wata, su ga jinjirin wata, jirajiran wata har uku, ba dora tukunya gidan annabi ba. Kaga jinjirin wata da za su gani na farko za a kwashe kwana 30, su ga jinjirin wata na biyu a kwashe kwana 30, su ga jinjirin wata na uku kafin a samu damar dora tukunya a gidan annabi. Wadda Aisha take ba mu wannan labari, Urwatu bin Zubair, ɗan ƴar uwarta Asma'u, ita Umarsa kenan, sai yake cewa to ya Umar, ƴar uwar mahaifiya kenan, ita ake cewa Umar ko a Hausar da na sani da ƴar uwar mahaifiya ana ce mata Umar, ƴar uwar mahaifiya ce baba ne, haka ne. Ya ce to ya Umar, da me kuke rayuwa, tunda mun san fitra da Allah halicci ɗan adam a kai, in yana cin abinci zai rayu, ba abinci zai iya mutuwa, fitra ce da Allah halicci ɗan adam a kai. Sai ce to da me kuke rayuwa, sai ta ce aswadan at-tamru walma, da bakaken abubuwa guda biyu, dabino da bakin ruwa, shine in suka ci sai su kora da ruwa, shikenan sai a koma ibada kuma. Haka annabi ya rayu shi da iyalansa. Abu Hurairah ya ce galibin abincin annabi da sahabbansa dabino ne da ruwa saboda ba abincin. Haka kuma suka rayu suka koma ga Allah subhanahu wataala. Ka kenan da duniya tana da kima gurin Allah, waɗannan bayin Allah, Allah zai fi ba su duniya sama da kowa saboda ya yarda da su, sun yarda da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya finta shi cikin sunan dinsa yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da duniya darajarta, kimarta ta kai darajar fuffuken sauro gurin Allah subhanahu wataala, to da Allah bai shayar da kafiri kofi ɗaya na ruwa ba. Ma'ana da duniya tana da kima a gurin Allah, to da kafiri ko kofin ruwa bai isa ya sha ba, yafi ƙarfinsa. To amma kasantuwar ta batta da kima gun Allah, kafiri ba kofin ruwa ba ma sai ya ci kaza, ya kwana a AC, ya hau jeep, yana wata yawa, saboda me? Allah bai ɗauki duniya a bakin komai ba. To shi yasa a nan gurin babban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace wa in kana fil mali qul, duk da cewa shi in ka zo bangaren dukiya dai mai karancin dukiya ne, to amma nan ba abun aibu bane, ba abun a aibanta annabi bane, ba kaskanci bane ga annabi dan ya zama bashi da dukiya, dan ya zama mai karancin dukiya. Me yasa? Fa innal mala dhillun za'ilun, dukiya da ka gani wata inuwa ce mai gushewa. Wa amrun ha'ilun, kuma dukiya wata aba ce wacce take canja daga wani yanayi zuwa wani yanayi. Wannan yana cikin talauci sai Allah ya azurta shi, wannan yana cikin wadata sai Allah ya talauta shi, yanayi ne ya canja daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan. Yace wa ariyatun mustarja, sannan har ila yau dukiya da ka gani wata abar aro ce da za a maida ita. Yanzu duk wanda ya mallaki dukiya a duniya, akwai wanda ya taba mutuwa ya tafi da dukiyarsa lahira? Dukiyar ta Allah ce, malu almalu malullah inna nahnu narithul arda wa man alaiha. Allah ya ce mu za mu gaji ƙasa da abin da ke ban ƙasa, duk mu za mu gada. Yanzu duk abin da ka mallaka dole ka tafi ka bashi magada su gada, su ma dole su tafi su bashi magada su gada, har a wayi gari kowa ya tafi ya bar dukiyar Allah, shi zai gaji abinsa, dama na Allah ne. Yanan yanzu duk abin da ke hannunka na dukiya, aro Allah ya baka, na Allah ne, mallakan Allah ne, kudi mallakan Allah ne, sutura mallakan Allah ne, abinci mallakan Allah ne, abin hawa mallakan Allah ne, gida komin girmansa mallakan Allah ne subhanahu wataala. Komin daren dadewa dole ka tafi ka bashi, na Allah ne. Nan ka same shi kuma nan zaka tafi ka bashi, ba yadda za a yi a ce yau wani ya mutu an dauke shi da miliyoyin kudinsa da suke asusun ajiya da motocinsa da gidajensa, an tafi kabari da su duka. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu, in mutum ya mutu, abubuwan da za su raka shi guda uku, biyu za su dawo, ɗaya zai zauna tare da shi. Abubuwa guda uku nan, na farko iyalansa da su za a raka shi makabarta, na biyu dukiyarsa ta yuma a cikin motarsa za a ɗauke shi, shi ya sayi motar da kuɗinsa, sai a ɗauke shi cikin mota a kai shi makabarta, na uku aikinsa. Waɗannan abubuwa guda uku za su raka mutum makabarta. Idan aka je sai biyu su dawo, ɗaya sai zauna tare da shi, iyalansa za su dawo, ba za su zauna tare da shi ba, shi an rufe chaptarsa. Dukiyarsa za ta dawo, ba za ta zauna tare da shi ba, yanzu ta zama ba tasa ba, ta zama ta magana. Waye zai kasance tare da shi aikinsa? To kaga wanda yake da dabara, wanda zai kasance tare da shi cikin kabari, ai shi yafi kamata ya inganta ko? Sama da ya inganta dukiyarsa da iyalansa, ya inganta aikinsa wanda zai kasance tare da shi cikin kabarinsa. To shi ne a nan gurin ya ce wa ariyatan mustarja, dukiya da ka gani abar aro ce wacce za a maida ita, duk dukiyar da ka mallaka komin yawanta ba yadda za a yi ka tafi kiyama da ita, dole za ka dawo wa Allah da kayansa, ko za ka bar wa Allah kayansa ka tafi ka batta. in ka bar taumagada su ma za su tafi su bar taumagada su ma za su tafi su bar taumagada har a wayi gari duka kowa ya tafi ya batta a ban kasa zuciyar dama ta Allah ce subhanahu wataala to kaga wannan yake nuna cewa dan annabi ya zama mai karancin dukiya ba kashe bane ba kasawa bane ba na kasu bane ba ta waya bace kenan mutun ya zama talaka ba ta waya bane mutun ya zama talaka bakin sa Allah yayi ba malamai suka ce da Allah madaukakin sarki ya hukunta wa manzansa rayuwa ta talauci wannan lallashi ne ga talakawan duniya su fahimci cewa talauci ba kashe bane talauci ba kaskanci bane wanda Allah ya hukunta masa talauci ba wai Allah ya ki shi bane inda kiyayya ce to da Allah ba zai hukunta wa annabinsa ba kenan wanda ya samu kansa a rayuwa ta talauci kyauta ta zato wa Allah ta yi wannan talaucin shi yafi zama masa alheri wata kinda ya zama mawadaci da ya zama fantararre da ya zama mutumin banza to amma da ya zama talaka sai yake jiran kansa salloli guda biyar dinnan za a yi da shi cikin jannu amma ta yuda ya zama wadatacce Allah ya yalwata masa arziki sai ai sallan ma bai san lokacin sallan ya shiga ba to kaga shi yanzu ya rayu cikin talaucin yafi zama masa alheri sama da ya rayu cikin arziki yace wa huwa wallahi ba'da hadha lahu naba'un azim wa khatarun jali yace duk da haka wallahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ka gani bayan waɗannan bayanai da nayi miki na muku yayi wa dangin Khadija kenan wanda ke nuna cewa Khadija ta tsanci dani a kale yace yana da labari wanda yake mai ban mamaki kuma da al'amari wanda yake mai girman gaske inji Abu Talib yace wa kad khataba ilaykum ragabatan fi kalimatikum Khadija kuma ya nemi aure gurinku dan kwadayin ya auri yarku Khadija dan kwadayin ya auri yarku Khadija wa kad badala laha min as-sadaqi kaza wa kaza wa ala zalika tamma al-am anan kudu ba sa ta kare yace wa kad badala laha min as-sadaq kuma ya bata sadaki kaza wa kaza sadaki kaza da kaza a wannan riwayar da ya kawo mana anan ba ambata sadaki na wa annabi ya ba wa Khadija ba amma idan kana duba wasu littattafai na sira kaman siratul hanbiya ya ambata cewar sadakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Khadija dirhami 500 ne dirhami 500 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Khadija a matsayin sadaki da ya aure ta da wannan sadaki dirhami 500 a yau yana da daidai naira nawa mun san dirhami 500 yana da daidai naira nawa bari mu dan kawo wani lissafi watakil a gano dinari da yana da daidai naira nawa dinari ai dinari kan mun san in za a kwatanta shi da naira za mu iya kwatanta shi ai Adamu ya ce 50,000 200,000 saboda rubu dinar shine yake daidai da 50,000 ko shine ka 200,000 shine yake daidai da dinari daya muna mun fahimci bayanin ko to dirhami 10 shi yake daidai da dinari daya kun gane bayani dirhami 10 shi yake daidai da dinari daya to yanzu in an ce dinari daya yana daidai da naira 200,000 to dirhami daya fa yana daidai da naira nawa na'am yanzu an ce dinari daya yana daidai da naira 200,000 mun ce shi kuma dirhami 10 ne yake daidai da dinari daya to dinari daya yana daidai da naira nawa 20,000 sosai to yanzu 20,000 ka buga shi sau 500 miliyan nawa zaka samu kusan miliyan 10 haka ne to sadakin da annabi ya ba wa Khadija bai gaza naira miliyan 10 in ka kwatanta shi da naira kaga duk da ana cewa a bangaren dukiya mai karancin dukiya ne amma tare da haka ya ba da sadaki da bai gaza naira miliyan 10 ba a yau ko miliyan 1 mutum ya ba da sadaki ai ana rike baki miliyan 1 fa ya ba da sadaki kai to gashi miliyan 10 naira miliyan 10 wannan a wancan zamani ma ba ma yanzu ba yanzu kan ma ai miliyan 10 ba shi da wani balu ko yanzu in a baya ne baya canda sosai ya kake ganin balun miliyan 10 ko naira 100 ai yana da balu a da can sai ka ji mutun ya ce ya sai fijo na naira 300 ya sai fijo na naira 300 wani ya ce ai shi motar sa ta farko ma naira 70 ya siya mutala uku naira 60 ya gani a baya fa wannan ma bayan ma ba wai can da nisa ba fa sosai baya ka ce shekara 40 shekara 50 to ina ga shekara 1000 da wani abu ya kake tsammanin balu na naira miliyan 10 to annabi shine sadakin da ya ba wa Khadija yace wa kad badala laha min as-sadaqi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata sadaki kaza Khadija kenan to shine muka ce wata riwayar tasira ta bayyana cewa dirhami 500 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Khadija a matsayin sadaki na aurenta yace wa ala zalika tamman am akan wannan al'amarin ya cika ma'ana bisa dinari 500 da annabi ya bayar a matsayin sadaki ga Khadija kan wannan al'amarin aure tsakanin annabi da Khadija yanzu an kulla aure tsakanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da matarsa Khadija yace wa kad kanat mutazawwijatan qablahu bi abi hal gabanin ta aure annabi Khadija ta kasance tana aure da Abu Hala tufiya anha sai Abu Hala ya rasu ya batta anan da ya nuna mana cewa gabanin ta aure annabi mutun ɗaya ta aura shine Abu Hala amma kuma akwai wasu riwayoyi da suka nuna cewa kafin ta aure Abu Hala ta auri Atik in ba mance ba mun yi wannan bayani ko a baya Khadija ta aure Atik ya rasu tazo ta aure Abu Hala to bayan ya rasu kuma sai ta tsaya ta kita ya aure duk wanda yazo neman ta da aure sai ta ki ashe Allah yayi tanadin ta wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam to shine anan gurin yace wa kad kanat mutazawwijatan qablahu bi abi hala gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance ta tana aure da Abu Hala tufiya anha sai Abu Hala ya rasu ya batta walahu minha walad tana da da daga Abu Hala ma'ana sun haifi da tare da Abu Hala shi ake cewa Hala danta da ta haifa shine Hala tare da Abu Hala wa huwa Rabibu al-Mustafa alayhi salatu wa salam shi agolan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin da ta auri annabi sallallahu alaihi wasallam wannan halan yana gabanta Allah ya yarda da ita to da tazo kuma sun haifi yaya tare da annabi yaya shida ta haifi al-Qasim wanda da shi ake yin alkunya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ake ce masa Abu al-Qasim to al-Qasim dinnan bai ma riski zuwan musulunci ba Allah ya dauki rayuwarsa to sai ta zo ta haifi yaya mata guda hudu ta haifi Zainabu ta haifi Ruqayyatu ta haifi Ummu Kulthum sannan sai ta haifi Fatima wata riwaya kuma tace a'a ta haifi Zainabu ta haifi Ruqayyatu ta haifi Fatima sai Ummu Kulthum wata riwaya ta nuna Fatima ce karama cikin mata wata riwaya ta nuna Ummu Kulthum ce karama cikin mata to bayan zuwan musulunci kuma yanzu mun samu yaya nawa ta haifi Al-Qasim shi bai dade ba Allah ya dauki rayuwarsa ake alkunya wa annabi da Abu Al-Qasim annabi sallallahu alaihi wasallam yace man du'iya ila al-walimati falyujib duk wanda aka kira shi zuwa ga walima to ya amsa kira wa man aba duk wanda yake amsa kira zuwa ga gayyata ta walima faqad asa Abu Al-Qasim ya saba wa Abu Al-Qasim shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasammau bismi wala takannau bi kunyati in kun tashi rada wa ƴaƴan ku suna ku rada musu suna irin sunana Muhammad Ahmad ai sunaye ne na annabi yace amma wala takannau bi kunyati kar ku yi alkunya da irin alkunyata ka rada wa danka suna Muhammad ka masa alkunya da Abu Al-Qasim annabi sai ya hana to Al-Qasim ya rasu yana kankani sai aka haifa annabi yaya mata hudu a jere Zainabu Ruqayyatu Ummu Kulthum Fatima ko kuma Fatima Ummu Kulthum biyar ko bayan an fara yi wa annabi wahayi bayan zuwan musulunci sai aka haifa masa ɗansa na shida Abdullahi to tunda bayan fara masa wahayi aka haifi Abdullahi na shida kenan sai ake kiransa At-Tayyib me ma'anan At-Tayyib tunda lokacin da aka haife shi an samu addini wanda yake tayyib kyakkyawan addini an fara yin annabi wahayi sai ake kiran sa at-tayyib ake kiran sa at-tahir tsarkakakke saboda addini tsarkakakke an fare annabi wahayi da shi shine addinin musulunci sai zama asalin sunan sa abdullahi ana ce masa at-tayyib at-tahir saboda an haife shi a musulunci an fara annabi wahayi sai zama shine abdullahi shine at-tayyib shine at-tahir wasu malaman suka ce a abdullahi daban at-tahir shi ma daban kenan in abdullahi daban at-tahir daban annabi aya nawa ya haifa da khadija kenan aya bakwai amma kuma riwayar da ta nuna cewa abdullahi shine at-tayyib shine at-tahir annabi ya haifi aya shida tare da khadija Allah ya yarda da ita to wannan shine ya kawo mu karshen bayani kan wannan babi na auren annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da khadija gabanin mu je babi na gaba bina'ul baiti gina dakin ka'aba akwai bukatar mu duba darussa da fa'idoji da muka dauka karkashin auren annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da khadija wanda malamai suka fitar darasi na farko ko fa'ida ta farko da zamu dauka karkashin auren annabi sallallahu alaihi wa sallam da nana khadija Allah ya yarda da ita na farko inuwar da mala'iku suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya fita da dukiyar khadija zuwa yankin sham da nufin yin kasuwanci malamai suka ce da kuma shedar da mai ibada ya masa wannan mai ibada ya masa na annabta dalili ne da ke nuna gaskiyar annabcinsa mun fahimci bayanin inuwar da mala'iku suka yi wa annabi annabi yana tafi tsakiyar rana mala'iku za su masa inuwa sauran mutane kuma suna tafi a rana shi yana tafi a inuwa sannan lokacin da ya isa garin busra mai ibada ya gan shi ya masa shaida cewa shi annabi ne saboda ya zauna karkashin gindin wata bishiyar da ba mai tsama karkashinta sai annabi suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewa tabbas shi din annabi abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta ta auren annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da khadija zamu fahimci cewa daga cikin dalilai da suka sanya soyayyar annabi cikin zuciyar khadija Allah ya yarda da ita akwai kyawawan hali na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kyawawan dabi'u na annabi suna daga cikin dalilan da suka sanya soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin zuciyar khadija to kaga wannan yake nuna mana muhimmancin mutun ya sifanta da kyawawan halaye da kuma kyawawan dabi'u idan ka zamanto mai kyawawan halaye mai kyawawan dabi'u sababi ne da ke sa ka samu soyayya gurin mutane duk mai kyakkyawan hali duk mai kyakkyawan dabi'a zaka ga mutane suna sha'awar su zauna tare da shi hulɗa in ta hada su da shi ba sa tsoron me zai je kuma duk sanda aka ambace shi zaka ji yaban sa ake ana wani kan son barka kaga wannan dabi'a ce kyakkyawa wacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi fice da ita duk cikin mutanen duniya ba wanda Allah ya masa wannan taufikin kamar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam abu na uku da zamu dauka karkashin kissar auren annabi da khadija da kuma bayanai da muka yi takaitattu kan falalar khadija zamu fahimci cewar lallai khadija tana da girma da matsayi a gurin Allah tana da daukaka a gurin Allah subhanahu wataala tana da daukaka a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gurgudan yanda muka karanta falalarta ai mun yi ta bayani kan falalarta matsayin ta gurin annabi matsayin ta gurin Allah subhanahu wataala Allah ya aika mata da sallama ta kanas daga sama sannan yace a mata bishara ita ir aljannati annabi sallallahu alaihi wasallam har bayan rasuwarta idan ya yanka dabba sai ya aika wa kawayenta da danginta idan ya ji murya irin nata sai ya ji nutsuwa da kwanciyar hankali saboda matsayin da khadija ta samu gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan maudu'i na auren annabi sallallahu alaihi wasallam da khadija zamu fahimci cewa ba kashe bane ba abun kyama bane ba abun ki bane idan mace ta nuna sha'awarta ga namiji ya aure ta ba abun kunya bane ba abin kyama bane ba abin ki bane in mace ta bijiro da kanta ga namiji ya aure ta saboda ko halayyar sa sun burge ta ko addinin sa ya mata wannan ba abun kunya bane ba abun kashe bane kamar yadda Khadija dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da halayyar sa suka sa ta bijiro da kanta ga annabi ta bukaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kuma annabi ya amsa mata bukatarta kaga kenan a yau inda mace za ta bijiro da kanta ga namiji saboda kyawawan halayensa ko kuma addinin sa tana fata ya aure ta ba abun a kushe ta bane ko a zarge ta ko a aibanta ta ko a tozarta ta ko kuma a ce ta bada mata duk wannan ba haka bane saboda wacce ta fita alkaini ta yi kaga in ta yi a yau ba kashe bane ba abun zargi bane fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin auren annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Khadija zamu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam auren Khadija da yayi ba ya aure ta bane saboda sha'awa tare da cewa shi fa matashi ne kaga matashi kenta ya samu matashi ya mana wacce take tashi wacce ya fi ta shekaru mafi karanci to bai samu wacce ya fi shekaru ba kar ya zama ta zarme shi a shekaru sai gashi ta dara shi a shekaru ta girme shi ta aure namiji ma har ba daya ba har maza biyu ta aura shi kuma yana matashi bai taba aure ba amma ya aure ta hakenan aurenta da ba dan sha'awa ya aure ta sallallahu alaihi wa sallam wannan yake nuna maka yanda Allah yayi wa annabinsa zabi na dabi'u da halayya wanda suke na musamman wanda sauran mutane Allah madaukakin sa su ba kamar yadda yayi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan shi ya kawo mu karshen bayani dangane da auren annabi sallallahu alaihi wasallam ga Khadija Allah ya yarda da ita babin da zamu je gare shi shine bina'ul baiti gina dakin Ka'aba to ina ga kamar lokaci ya kare ko to dan lokacin da ya saura bai kai mu shiga cikin wannan babin ba zamu dasa aya anan sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh